Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ci gaba da karatunmu na littafin ta'zimul ilm, littafi na ainihin wato Al-Sheikh Al-Usaymi hafizahullahu ta'ala. In ba a manta ba, a satin da ya gabata mun karkare al-ma'aqidu thalith. Yau za mu tashi al-ma'aqid, wato ainihin ar-rabi. Malam hafizahullahu ta'ala wa ra'a yake cewa al-ma'aqidu ar-rabi'u sarful himmati fihi ila ilmi al-qur'ani was-sunnah. Sarful himmati fihi ila ilmi al-qur'ani was-sunnah. Gudanar da ko karkatar da himma ta neman ilimi zuwa ga sanin al-Qur'ani da sunna. Ya zama mafi girman abin da ka ba wa mahimmanci, ka ba ma kaso mai ƙwari a rayuwarka, shine ilimin al-Qur'ani da sunna. Ya kasance Litinin, Talata, Laraba, Alhamis, Juma'a, duka kana lakwal. Asabar da Lahadi ne zaka zo makaranta a gaji. Samdidi mashin ka gaji, ƙwaƙwalwarka ta gaji da sacin safe da rana, dare da yini, kana ta bincike kan abin da ya shafi ilimin abinci. Sai yanzu ilimin da zai gyara maka lahiraka ne zaka zo a gaji ya kai shi. Kar mutum ya kasance haka. Ba a ce wancan ba shi da kyau ba, amma yana da kyau, sai dai ka san kyan shi bai kai na ilimin addini ba. Ba ma haɗi, babu ma haɗi kwata-kwata. To ya zamanto himmarka kai ɗalibin ilimi ka fuskantar da ita, ka juyar da ita mafi girma zuwa ga ilimin Qur'ani da sunna. Malam yace inna kulla ilmin nafi'in maradduhu ila kalamillahi wa kalami rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Duk wani ilimi mai amfani to makomashi na komawa ne zuwa ga maganar Allah subhanahu wa ta'ala da maganar manzo sallallahu alaihi wasallam. Duk ilimin da zai ma amfani to ka tabbatar ka rabbata shi da Qur'ani da sunna. Zai taimake ka gurin fahimtar Qur'ani, zai taimake ka gurin fahimtar sunna, zai taimake ka gurin aiki da al-Qur'ani, zai taimake ka gurin yin aiki da sunna. Kar ya zama ma fito na fito yake yi da su. Wa baqil ulumi, sauran ilimin muka gabaki daya, imma khadimul lahuma, ko dai ya zamanto ilimin nan da kake koya ko ake koya yana ma Qur'ani da sunna hidima ne, mana yana taimaka maka gurin fahimtar su. Fa yu'khadhu minhu ma tatahaqqaqu bihi al-khidma, sai a koyo abinda wannan hidimar da za su yi ma wa al-Qur'anin da sunna zai tabbata. Kamar ilimin lugha ko ana koyan shi ne asali dan a fahimci maqasid na al-Qur'ani da sunna. To sai ka koyo iya abinda an karanta maka aya zaka fahimci me ta kunsa, iya abinda an karanta ko in ka karanta hadisi zaka fahimci me ya kunsa. To ka kwashi rabanka a wancan ilimi. A matsayinka na ɗalibin ilimi, me san ya fahimci addinin shi. Kenan ilimin lugha wasila ce. Zaka iya cewa a rayuwarka kana da lokacin da in ka kai mataki kaza ka daina karatun lugha, ba kai laifi ba. Ma'ana in ka kai matakin da ka koyi ka san da zai dace da kai, zai dace da abin da kake koya na ilimin Qur'ani, na ilimin sunna, na ilimin mustalah, na ilimin fiqh. Sai suka ce wannan burin bashi ya huta, sai dai muraja'a. To amma yanzu kusan ba haka bane ko? Ilimin Qur'ani da sunna ne yake da lokaci. In ka haddace Qur'ani sai a ce to ka gama karatu na ilimin Qur'ani. In ka kai bulughul maram ko ka kai riyadus salihin shikenan, yanzu ka gama ilimin shari'a. Zaka shiga karatu na ilimi. Har wani yanzu wani istilahi gare su dan mugunta, ya ce karatun wa'azi da karatun ilimi. Wannan karatu na zaure na majalis na ilimi da ake karantar da fiqh da tauhidi da tafsiri, karatu ne na wa'azi. Amma karatu na ala wancan shine wai karatu na ilimi. eh karatun ilimi ne dan ya taimake ka ne fa asali gurin fahimta wannan zalunci ne fa kenan ana nuna maka wancan shine asalin wannan kuma kawai lalura ce ke sa kana sabon ustaz amma zai tunda ka kware ka kana da degree 1 degree 2 zaka dingire akan abin da ya shafi lugha to karka bari su bulugul maram su bata ma lokaci karka bari kauyawan ustazai su zo su lullube ka su hana ka bahasi kusan da lisanul hal din su abin da suke faɗa yawanci kenan ba duka ba to da haka ya kamata mu shiga taitayi wannan karatun na shari'a shine makusudi shine gaya wa'incan ilimin muka gabaki ɗayan su wasila ce hanya ce tabbas ba za ka fahimci qur'ani da sunna ba sai ka san lugha sai ka san usul sai ka san qawaid din shari'a da qawaid na lugha da qawaid na ladabi da sauransu sannan za ka fahimci addini fahimta mai kyau to amma kar ya zamanto ka mai da wasila ta zama ita ce gayarka kar ya zamanto ka mai da wasiya wasila ta zamanto ita ce gayarka zandar zaka tafi kaga dole ka kama hanyar darabi su ta natuwa ne ne ko shikenan sai kana kan hanya ka zo darabi su ko ka zo ta na kace kai barin yi kwanciya ta ba za a je zandar din ba can bayan wani lokaci kuma sai ka dawo nan a gadar kuma can wata muhimma ce aka ce kai sai ka je zandar din zaka yi ta in ka dawo balaguran ka za a yabe shi ko za a zarge shi sai a zarge shi a ce wannan bai san abin da yake yi ba wata kila a tuhumi hankalin ka to haka wa'annan ba Allah bai saukar da ilimin lugha ba ilimin shari'a ya saukar to amma shari'ar da yaran larabci ko da lisanul arabi ta sauka to dan ka fahimci shari'ar nan shi yasa aka ce ka je ka yi karatun larabcin da can da babu buƙatar shi ma sahabbai ba su yi shi ba so da babu buƙatar shi a lokacin larabcin gangariya garau ne a lokacin daga baya ne da khalal ya shiga sai aka ce to ka koyi qawaid din da za su taimake ka gurin fahimtar Qur'ani da Sunna wanda kuma koyan su din yana zama wajibi a gare ka in dai kana so ka fahimci Al-Qur'ani da Sunna fahimta wadda take ta gaskiya to da ka sai ka koyi abinda wannan hidima din za ta tabbata a kan shi ina fata an gane aw ajnabiyun anhuma ko kuma ya kasance wannan ilimin ne sai yake da Qur'ani da Sunna ma'ana ba hada suke ba sawa'un zai amfane ka a rayuwarka ko ba zai amfane ka ba amma dai ba hade suke da ainihin shi na Al-Qur'ani da Sunna ba duk da za a iya samun wani bangare ana cewa duk wani ilimi da ka sani na kimiyyar zamani akwai shi a Qur'ani ma'ana ba wai an saukar da shi maqsudin shi ba sai dai an dan yi bayani ko ishara zuwa gare shi ilimi na rayuwa to wannan fala ya durrul jahlu bihi dan ka jahilce shi ba zai cutar da kai ba mana ba abun zargi ne kai ban baka karanta engineering ko medicine ko wato ainihin wani abu wanda ya shafi ilimin zamani ba da ka zama abun zargi ba amma abun zargi ne kai ka zama jahili a addini ko da ko a can professor ne kai akan abun da ya shafi engineering ko medicine ko likitanci ko abun da ya shafi lawyer ko wani abu makamancin haka in ya kasance ka jahilci addinin ka na musulunci to kai jahili ne ko da a ce a wani ilimin ƙwararre ne kai da duniya ke nuna ka da yaza amma in ka fahimci addinin musulunci ko da baka san komi a wani ilimin ba can na daban ba abun zargi ne kai ba domin asalin abin da ake nema gare ka kenan sai dai darura na sa dole a koyi wa'incan ilimin mukan domin wato musulmai a farfado da su daga gafalar da suke ciki domin kar a dinga wulakanta mu ana cutar da mu domin akwai dalilai da yawa kuma kar a ce duka a karkata a yi can a bar shari'a gabaki daya amma za a iya a samu wasu mutanen da su kullun karatun shari'a kadai suke ba su yi laifi ba sai dai kar kuma gabaki daya a kyamaci wancan saboda darar din da zai iya haifar mana na jahilcin shi amma a samu wakilci ba a ce duka kamar yanda yanzu misali kasuwanci ba a ce duka a taro a zama yan kasuwa dole a samu malaman da za su karantar da al'umma dole a samu mujahidai sojoji da za su kare rayukan al'umma da ƙasa da addini dole a samu likitoci da za su kula da rayuwa da lafiyar mutane kaga ba a tare a kasuwanci ba kenan dan wannan mujahidin ko wannan malamin ko kuma wannan likitan bai koyi kasuwanci ba bai yi laifi ba so da abin da ya shafi rayuwa to amma shi wannan dan kasuwan dole ya san addini ai, shi wannan mayakin dole ya san addini, shi wannan likitan dole ya san addini, domin da ilimi ake bauta ma Allah. To amma kuma ba dole ne sai ka koyi kowace sana'a ba, kaga dama ka zauna ilimi ne aikin ka, indai zaka samu abin da zaka cika rufa ma kanka asiri, to shi ma wancan karatun na zamani ai sana'a ce, ba a cewa dole sai ka je ka koye ta, sai dai in ya kasance ana da bukata cikin musulmai zuwa ga wannan abu wanda rashin shi zai iya haifar da matsala, sai kuma wakilci ya yi amfani, sai a zabi wasu wanda aka san za su iya su je su yi wannan karatu. Sai ce fa'ilal qur'ani was sunnati yarji'ul ilmu kullu, dukkan ilimi yana komawa zuwa ga qur'ani da sunna, wa bihima umira annabiyyu sallallahu alaihi wasallama, da qur'ani da sunna aka umarci annabi sallallahu alaihi wasallama, kama qala ta'ala fastamsik billadhi uhiya ilayka, ka kankame abinda aka yi maka wahayi zuwa gare shi, innaka abinda aka yi maka wahayin shi, innaka ala siratin mustaqim, lallai kai kana kan tafarki wanda yake madaidaici. Malam yace wa hal uhiya ila abil qasim sallallahu alaihi wasallama shay'un siwal qur'ani was sunna, shin akwai wani abu da aka yi ma annabi sallallahu alaihi wasallama wahayin shi in ba qur'ani da sunna ba? Babu, domin hadisi ma azance mafi inganci wahayi ne daga Allah subhanahu wataala. Allah ke ma annabi sallallahu alaihi wasallama wahayin yin wani abu sai ya aikata shi da usulubun da zai gamsar da ainihin al'umma, amma ita shi alqur'ani lafazin shi da ma'anar shi daga Allah ta'ala yake, babu wani abu da annabi yake sanyawa a ciki nashi sallallahu alaihi wasallam. Malan yace wa man ja'ala ilmahu alqur'ana was sunnata kana muttabi'an ghayra mubtadi'in wa nala min alilmi aw fara, duk mutumin da ya sanya ilimin shi gaba daya ya koma koyan qur'ani da sunna da abin da ke da alaka da su, kana muttabi'an, wannan zai zama ya bi umarnin shari'a ne, ghayra mubtadi'in, bai kirkiro wani sabon abu ba, wa nala min alilmi aw fara, kuma zai samu mafi cika a cikin abin da ya shafi ilimi, mafi kamala, mafi wato ainihin nagarta. Da karka raina ilimin da kake da shi na qur'ani da sunna dan ka ji wani na wani ilimi can na duniya, duk ilimin da zai koya bai kai ilimin qur'ani da sunna daraja ba. Daka a matsayinka na dalibin ilimi ka samu i'tizazi, ka samu gamsuwa da yarda da jin cewa fa kana kan alkhairi ne mai girma a lokacin da kake karatun shari'a. Qala ibn Mas'ud radiyallahu an, man arada al-ilma falyuwathir al-qur'ana fa inna fihi ilma al-awwalina wal-akhirina. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu yake cewa duk wanda yake so ya samu ilimi, falyuwathir al-qur'ana, to ya shiga cikin al-qur'ani mai girma. Yaka ce wathara wati'a kenan, ya shiga ya taka, ya shiga cikin ilimin qur'ani, ma'ana ba wai ya dan yaga kadan ba, yayi nutsu a ciki ya fahimci alqur'ani mai girma. Fa inna fihi ilma al-awwalin wal-akhirin, domin ilimin mutanen farko da na karshe duka an narke shi, an dunkule shi a cikin alqur'ani mai girma, domin wa muhaiminan alayhi. Wa qala masrukun rahimahullah, masruk ibn al-ajda' ibn malik al-hamdani al-wada'i abu aisha al-kufi da yake thiqatun faqihun abidun mukhdaram, a cikin tabaka ta biyu manyan malamai a cikin tabi'ai. Mukhdarami ne, an san waye mukhdarami ko? Wanda yayi rayuwa zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana musulmi amma bai samu damar haduwa da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam, masruq yana ciki. Masruq ibn al-ajda' yake cewa ma nas'alu ashaba muhammadin sallallahu alaihi wasallam an shay'in illa ilmuhu fil qur'an illa anna ilmana yaqsuru anhu, yace babu wani abu da muke tambayan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan hukuncin shi face ilimin shi yana cikin alqur'ani, sai dai mu ilimin namu ne yake gazawa ba ma fahimta, wato duk wani ilimi mai amfani yana cikin alqur'ani, sai dai in fahimta ka bata kai zuwa gare shi ba. Na'am. Masruq yace babu wani abu da muke tambayan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kan me hukuncin kaza, me hukuncin kaza na al-ahkam ash-shar'iyya at-tafsiliyya, fati ma'anar shi ko wannan hukuncin yana nan a cikin al-Qur'ani, sai dai fahimtar mu ce ke gazawa, domin ai so da yawa an suka zo suka tambayi Ibn Abbas ko Ibn Mas'ud ko Ibn Umar ko wani daga cikin manyan malamai daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ya ce hukuncin kaza ne, yaga sun dan yi mamaki ko ba su yi kallon kabul attam ba ga abin sai ya ce ba ku karanta aya kaza ba kuma muhaddata ne to sai dai fahimtar su ce ba irin ta sahabbai ba domin ta fahimta wata baiwa ce da Allah subhanahu wataala yake bada ta hikima ce wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan kathira Allah ya sa mu dace قال يتي وينسب لابن عباس رضي الله عنهما أنه كان ينشد أنا جنجنا وعبد الله بن عباس الله أعلم بصحته سوى ياكسا سينا ريرا وينا سوى جميع العلم في القرآن لكن تقاصر عنه أفهام الرجال يتي جميع العلم في القرآن جكا ونعلم ينازفين على القرآن دون علم لكن سيدي تكاثر عنه افهام الرجال اصلي تتكاثر عنه افهام الرجال فهمتر متاني ne ke gazawa akan alqur'ani mai girma dan qur'ani ba abu ne ba mai wasa ba abun wasa ba ne duk da Allah ya saukake shi dan a fahimce shi ga wanda Allah ya ga dama walaqad yassarna alqur'ana lidhikri fahal min mudakkir to kaga kawo mudakkirin din yana nuna sai an maida hankali sosai yace mun saukake alqur'ani dan wa'azi tuwa da tunatarwa shin akwai wanda zai yi tunani ya ainihin yawaita tunanin shi yayi tadabburi yana daidai yawan tadabburinka da sanin makama ta alqur'anin daidai yanayin abin da zaka fahimta cikin alqur'ani wala yace wa ma ahsana qawla iyad ibn al-yahsubi fi kitabihi al-ilma' iyad yani al-qadi iyad kenan iyad ibn musa al-yahsubi wanda ya rasu shekara ta 544 al-qadi iyad mai littafin ash-shifa ko bi ta'rifi huquq al-mustafa ash-shifa babban littafi to yana da littafin al-ilma' ila ma'rifati usul ar-riwayati wa taqyid as-sama' littafi ne na mustalah al-hadith al-littafi kan wato ainihin hadisi ko shari'in hadisi wato ikmalul mu'lam ya da tattafai da yawa رحمه الله تعالى تو اتكين العلماء yake cewa العلم في اصلين لا يعدوهما الا المضل عن الطريق اللاحب علم الكتاب وعلم الاثار التي قد اسندت عن تابع عن صاحبي yace العلم في اصلين ilimi yana cikin manyan manyan littattafan nan da su ne asalin ilimi guda biyu Al-Qur'ani da Sunna la ya'duhuma babu mai tsallake su illa al-mudillu sai wanda yake mai batarwa duk mai batarwa asalin shi batacce ne illa al-mudillu sai bataccen da yake batar da mutane anit tariqil lahib daga bin tafarki madaidaici at-tariqul lahib al-wasi'u al-munqad alladhi la yanqati hanya mai kakkiya wadda ba ta da kala hanyar nan da ke yankewa wasu ilmin mukane guda biyu ko wasu asali ne guda biyu sai yace ilmul kitab ilmin alqur'ani wa ilmul athar da ilmin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama allati qad usnidat an tabi'in an sahibi ilmin da aka kawo shi da isnadi daga tabi'i zuwa ga sahabi ma'ana daga marwaitan shi kai tsaye da isnadin su har zuwa ga tabi'i zuwa ga manzon Allah zuwa ga sahabi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama واعلى الهمم في طلب العلم ما في قولولور همه اcikin neman ilimi kama qala ibn al-qayyim rahimahullah ta'ala fi kitabih al-fawaid kamar yanda ibn al-qayyim rahimahullah ta'ala ya fada cikin littafin shi na al-fawaid ibn al-qayyim muhammad ibn abi bakr ibn ayyub ibn sa'ad az-zara'i ad-dimashqi abu abdullah shamsuddin ko ya an haife shi 691 ya rasu 751 Allah ya kara mushi rahma Ibn al-Qayyim ya faɗa cikin al-fawaid littafin nan ku neme shi yana da muhimmanci sosai yace talabu ilmi al-kitabi was-sunnati fahmu an Allahi wa rasulihi nafs al-maradi wa ilmu al-hududi al-munazzali to mafi kololuwar himmar da mutun yake ya kamata ya samu shine gurin neman ilimin Qur'ani da Sunna wal fahmu an Allahi wa rasulihi da kokarin fahimtar me Allah ya ce me manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ilimin tafsiri da ilimin shuruh da ilimin fiqh kenan nafsal murad mutun ka san asalin me ake nufi da ayan nan me ake nufi da hadisin nan wa ilmu hududil munazzal da kuma sanin hudud na abinda Allah ya saukar na alqur'ani nau'ukan wato ainihin ayoyin alqur'ani wannan hukunci ne am wannan hukunci ne khas wannan mutlaq ne wannan muqayyad ne wannan kaza ne wannan kaza ne ilimin usulul at-tafsir ko kuma ce ilimin ulumul qur'an haka nan da ilimin usulul fiqh da musalahul hadith akan abinda ya shafi hadisi da ma shi alqur'ani sai ya ce wa qad kana hadha huwa ilmu salaf alaihim rahmatullah wannan shine daman ilimin magabata rahmar Allah ta tabbata akan su sai ya ce thumma kathura al-kalamu ba'dahum sannan sai magana kan abin da ya shafi falsafa da mantiki yayyawa bayan shudewa magabata su ba ruwan su da wannan fi ma la yanfa tusawa da magana cikin abin da baya amfanarwa gaddama da jidali fal ilmu fi salaf akthar ilimi ya fi yawa a lokacin magabata wal kalamu fi man ba'dahum akthar amma magana kawai wadda bata da ma'ana bata da tasiri daga bayan su tafi yawa kamar yadda Razi da kanshi yake cewa ilmu salafi aslam so ilmu al-khalafi awsa'u lakin ashkal ilmin magabata yafi zaman lafiya amma ilmin yan baya yafi fadi sai dai akwai rikici cikin shi kaga rabu da rikici kamar yadda zaka samu salama qala Hammad ibn Zayd wanda yake yana cikin ashabul kutubi sita cikin tabaka ta takwas sai katon tsaftun fafai sai qultu li ayyub as-sakhtiyani ayyub ibn abi tamima ibn kaysan as-sakhtiyani abubakar al-basri thiqatun tsaftun hujjatun min kibar al-fuqaha al-ubbad yace al-ilmu al-yawma akthar aw fi ma taqaddam Hammad yake tambayar wato ainihin as-sakhtiyani ayyub as-sakhtiyani shin a yau a fa zamanin tabi'u tabi'ina za a ce ko kuma na bayan su a wannan lokacin ilimi yafi yawa koko a can gaba can da lokacin sahabbai kenan yake ne da tabi'ai fa kala sai yace al-kalamu al-yawma akthar yanzu dai magana da gaddama ita tafi yawa wal ilmu fi ma taqaddama akthar amma ada ilimi yafi yawa a lokacin su sakhtiyani sun faɗa haka wallanta namu kuma a wannan lokacin namu zaka kin kana son zaman lafiya kai koyi da magabatan nan dan ka samu ainihin wato shiriya da alkhairin da suka samu Allah ta'ala ya samu dace.